Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da wannan hantsi kuma barka da kasancewa da shirin ciwon kyamace tare da ni Aisha Mu'azu. Shirin ciwon kyamace a yau ya karbi bakoncin Hajiya Amina Ahmad, mai aikin sasanta al'umma kuma yar kungiyar Fida reshen jihar Plateau, da Hajiya Rakiya Usman, shahararriyar yar jarida, waɗanda tare za mu tattauna a game da kalubalolin da mata suke fuskanta, duk ko da irin cigaban da ake gani mata sun samu a fannonin rayuwa daban-daban. Ai sauraro lafiya. To Hajiya Rakiya, duba ga irin cigaban da mata suka samu a fannonin rayuwa daban-daban, wasu suna gani cewar har yanzu wasu mata suna fuskantar cin zarafi.
Duk da ci gaba da aka samu, duk da aka mata suna fuskantar kalubale da dama a fanni daban-daban na rayuwarsu. Ta fannin wurin aiki, duk inda aka ce mace tana shugabanci, akwai maza da suke aiki a karkashin suna ganin su ya kamata a bawa dama ba mace ba. Don haka za su duk iya kokarin su kuntata mata, su bakanta mata, su bata mata suna, ko su tabbatar da cewa ta gaza a wannan daman da aka bata, da wannan makamin da aka bata, domin a nuna da cewa mace tana da rauni. Wanda kuma a yawancin lokuta ba haka bane. Wasu lokutan ma abinda mace za ta yi namiji bai iya yin su, saboda jajircewa. Shi yasa Allah ya sa su ne ka zama iyaye wanda za su haifi a mazirinsu, kuma su ba su tarbiya wanda mazan ba za su iya ba a yawancin lokuta. Shi yasa mazan suna ganin a gare su na kasa matan su ba su a gida, wurin aiki ba nasu ba. Wannan kalubale ɗaya kenan. Idan aka zo kuma ta fannin zamantakewa yau da gobe, ko a ce wurin abinda ya shafi auratayya, za a gan cewa maza da yawa ba su so su bar matan su ma su yi nan da nan, saboda suna tunanin idan ta yi nan da nan za ta je ta yi ba daidai ba, ko kuma za ta je ta gamu da wani irin da su dai ba su kwanciyar hankali. To dan haka sai suna ɗauka suna amfani da wannan daman suna cin zarafin mata, saboda su sun sani sai idan suka fita waje sai su gan kaman matan ma idan suka fita hakan su ma suke yi. Wasu kuma zato ne irin abin na zuwa a kansu ne kai, sai su ce ai abu haka zafa zai iya faruwa. To tun kai ya faru ma su zuciya ga ayyana musu da cewa ya faru, sai kuga an sa matan a gaba, su kuma a gidajensu gaba ɗaya su kasa samu sakewa. To ba mata fannin ba zan kaɗe ba, akwai matsalar da ake samu na a ce ko uwar miji ko ƴan uwan miji wanda za su iya suna ɓata ma ita mace suna a gurin mijinta, ko su ɓata yanayinta a gurin mijinta, inda mijin zai dawo yana jin haushinta haka kawai ba dalili. Zai iya yana dukanta, yana gaya mata bakakin maganganu, baya sakewa da ita a matsayin shi na mijinta a gida. In ya zo ma sai ya zo kamar wani abu nan bariki aka shigo, ba zai dariya da ita ba, ba zai hira da ita ba, ba zai sake da ita ba kwata-kwata. To wannan ma duk yana cikin tsarin cin zarafin da ake magana. Uwa uba ma a zo fannin ma su dukan ma matarsu. Ina ganin dai aure dai ba wasa bane. Duk abin da mace dai za ta ma mijinta dai duk laifin rigagare ya zaunar da ita, yi mata magana a cikin natsuwa da hankali ba, inda za a gane tunda sun yarda da cewa mata muna kasansu ne. An yarda duk da dai addini da ya ga tsara yanda kowane bangare da mazan da matan duk Allah ya dora kowa inda ya kamata. Amma dai saboda yanayin zamanin da muke ciki yanzu, da kuma tunani don mutane especially ta fannin al'ada, mace kawai abin da aka san namiji take. To kuma duk an yarda da wannan tunanin, mata da kuma sun yarda da hakan sun zauna daidai. Kun da basu yarda da hakan ba, ba su samu zaman lafiya a gidajensu. To irin wannan tunanin ma yana kawo matsala shi ma.
Hajiya Amina, wani irin kalubale kuke fuskanta a bangaren kungiyar ku ta Fida?
Ina aiki wajen ci gaban mata da kuma kwato musu hakokinsu inda aka danne su. Misali, mukan je kotu-kotu mu buma mata haƙƙinsu, wajen misali idan amma yarinya ko babban mace faɗe ko an ci zarafinta ta hanyoyi daban-daban, mukan je kotu mu tabbatar cewa an fitar musu da haƙƙinsu. Wannan abu yana da ƙalubale wajen yin shi, wajen buma mata haƙƙinsu. Da farko ƙalubalen da muke fuskanta shi ne daga su kansu matan. Wani lokaci sai sun zo da kansu sun sanar mana, ko kuma al'umma su ta zo ta sanar mana akan irin cin zarafin da ake musu, wataƙila a gidajensu ne tare da mazajensu da sauran abokanin zamansu. Wani lokaci kuma yara ƙanana ne, idan aka ci zarafinsu, idan aka kawo mana rahoto ƙungiyarmu mukan bi. Idan na zuwa aje kotu ne don a ƙwato ma mace haƙƙinta, mukan je. Idan kuma kuma abin da ya kama na sasantawa ne tsakanin matan da mutanen da suka samu damuwoyi tsakanin su mukan zauna mu sasanta. Amma ta inda muka fi samun kalubale shine wajen zuwa kotu a kwato haƙin mata. Wani lokaci sai kun fara bin yanayin yanda za a kwato mace haƙinta, daga baya sai ta dace ce ita ta janye ta fasa. Barin idan aka ce ya shafi fyaɗe ce ta janye, saboda watakila idan kika yi bincike mai zurfi sai ki samu ana ko mata barazana wajen cewa idan ta ci gaba da bin wannan haƙin nata akwai wani barazana da take fuskanta. Wani lokaci kuma akan shigo mata da addini da al'adu a zo a gaggaya mata magano yanda za a canja mata tunaninta wajen ta bi haƙinta, sai a canja mata tunaninta ta fara cewa ita ta bar mutum da Allah ko kuma ta ga ba shi ma da amfani bin haƙin, to ta inda muke samun kalubale kenan. Sannan kuma wani lokacin kalubalen yakan faru ne tun daga shi kotun ma, sai kaga an je ko a baya a karbi cin hanci da rashawa, sai kaga ana wasa da hankulan mutane wajen ganin cewa an yanke hukunci domin a kwato mace haƙinta. Wani lokacin kafin a je kotu daga wajen jami'an tsaro ma mukan fuskanci irin waɗannan, wajen idan aka kawo wani ƙara, misali wajen jami'an tsaro sukan ce ku koma gida ku sasanta, wannan damuwa ne na gida da za a sasanta. Kuma wani lokacin ba damuwa bane na gida, damuwa ne da ya kamata a hukunta mai laifi, domin idan aka hukunta mai laifi da farko mai laifin nan yakan tsorata da sake aikata irin wancan laifi, kuma yakan iya zama izina ma ga wani wanda yake da niyyar aikatawa ko kuma yana aikatawa a wani waje amma ba a kama shi ba. Idan ya ga an yanke hukunci, to yakan ji tsoron ƙara aikata irin waɗannan laifuffukan, don domin zai ji tsoron kada a kama shi a yanke mishi hukunci mai kama da haka.
Hajiya Rake, har yanzu na dawo gare ki. Ana maganar daidaito a ɓangaren mata a fannin aiki, wanda wasu suke inkarin wannan yunkuri. Kina gani abu ne mai yiwuwa?
Ba a ce mace ta haɗa kanta da miji ba, a'a. Ko taki ko taso dai shine shugaban gida, dole ta bashi girman shi, ta mutunta shi, ta bashi daman shi. Ba a ce ta daidai tsawo da shi ba. Amma dai duk da haka wasu mazan ba su ganin haka. Suna abuzin iko da Allah ya ba su, ko in ce wannan matsayi da Allah, suna amfani da shi ta hanyar da ba daidai ba. Suna cin zarafin matansu, su dake su, su zage su, su hana su abubuwan rayuwa na yau da gobe, wanda ko addini ma ya dora da cewa dole namiji zai mamace, ko kuma ya nuna mata ma ita bata isa ba, ko a gaban mutane a waje zai iya maye mata abin da ya ga dama don ya kaskanta ta, ya nuna cewa shi wani ne. To wannan ma duk yana cikin matsala. Uwa uba kuma a sake zuwan gefen abin da ya shafi fannin al'adu. Ana amfani da al'ada sosai, ana cutar mata, ana kuma fakewa da addini a shigo da al'ada, ana cin zarafin mata akan wannan abin. Sai a dauko al'ada a ce ai al'ada ne ya ce kaza, sai a dan fake da wani dan abin da aka faɗa ta fannin addini, sai a dore da shi, sai a naka sama ta a hana su gaba. To duk wannan abin na cin zarafin da ake da kuma naka sama ta da ake, shi yake ƙara sa ci gaban mata a duniya baya tasiri sosai, kuma ba a samun mata da yawa a matsayin da ya kamata a ce an same su. Kamar na magana Kamala Harris da aka samu kwanan da ta saman abin na shugaban kasar Amurka, ba shugaba ba, vice president. To kin gani da ce akwai mata da yawa da za su iya riƙe wannan makama, amma dai ana musu kallon cewa suna da rauni, ana kallon cewa duk mace ya kamata a gidan mijinta take, tana kitchen, tana girki, ta share, ta tashi ta yi wanke-wanke, ta yi shara, ta kula da ƴaƴa, ta hayayyafa, shine ake ganin abin da ya kamata mace ta ci. Amma duk wanda ta tashi ta jajirce ta nuna cewa za ta yi, wasu suna cin nasara, suna cewa burinsu. Amma dai in suka baki labarin abubuwa da kalubalen da suka fuskanta kafin suka isa nan, za ki ganda cewa an samu matsala sosai, amma sun jajirce ne, sun siya. To ba kowa bane yake da wannan da keken zuciya a cikin mata.
Hajiya Amina, me zaki dora akan abin da tace?
Daga lokacin da aka fara fitikar kwato haƙin mata zuwa yanzu akwai kalubale masu yawa. Kalubalen kuwa ya danganta da irin yanayin yanda muka samu kanmu a ciki ne. Wani lokaci yakan fara daga al'adunmu da sauransu. Ko da yake a duniya baki ɗaya, ba wai a yankin Afirka ko kuma a Najeriya bane kadai akwai kalubale wajen kwato haƙin mata, saboda from a team orientation da sauransu, wani lokaci ci fassara ne bisa ga yanda mutum ya fahimci addini, domin addinonin nan guda biyu da suka fuffuce a duniya baki ɗaya kamar addinin Islama da Christianity ya zo mana da maganganu da yawa akan mata, a wanda wani lokaci ya danganta da yanda ka fahimci abin. Amma bisa ga fahimtar da ya zama shine kamar general narrative da yake da aka fahimta, shine cewa namiji shine yana kan mace, namiji shine gaba, namiji shine shugaba, namiji ne kamata mulki. To saboda irin wancan tunanin da kuma fahimtar mu ga addini, saboda waɗannan dalilai sai ana ganin cewa dukkan abin da namiji yayi daidai ne ko wajen shawara ne ko kuma a aikace wajen aiki.
To mai sauraro, gashi mun dauko gangara sai dai kuma lokaci ya cin mana. Amma idan Allah ya ara mana rai, za mu dora daga inda muka tsaya a makon gobe. Yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka da bakin namu Hajiya Amina Ahmad da Hajiya Rukiya Usman, sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu, ni Aisha Mu'azu nake cewa mu ne lafiya.